لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shine hada mu wannan rana ta Alhamis ko ina ganin yau Alhamis wanda yau 7 ga watan Ramadan hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda kuma ya dace da 30 daidai ga watan hudu miladiya 2020. Wannan zama namu shine zama na 7 wanda kuma zamu tashi majalisi na 5 yace al majlisul khamis majalisi na 5 fi fadli tilawati al qur'an a cikin falalan karatun al qur'ani wa anwa'iha da kuma nau'ukan ainihin shi abinda ake nufi da karanta qur'ani. To bayan malam ya gabatar da muqaddima sai ce ikhwani ياكو ينقوانا قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى يتشي إن الذين يتلون كتاب الله للي وندسكي كرنت للتاكن الله وأقاموا الصلاة كمسكة سيد صلى وأنفقوا مما رزقناهم كمسكة سير دقع بن مكأزر تاسو سرا وعلانية أبويدكم أبيني يرجون تجارة لن تبور سنة فاتن ونكاس ونشي واندبايا سامن تزقرو ليوفيهم أجورهم دون الله سبحانه وتعالى بيتكا مصد قلال الدكنسو ويزيدهم من فضلي كما زيدنا مصماد قفل لسا إنه غفور شكور دون الله شي من يوان غافر عنيكم من يوان قودي وعيكم بايني. To idan muka duba ita wannan aya Allah subhanahu wataala ya kawo yasu sifofi da ayyuka wanda sai mutun ya sifantu da waɗannan sifofi da wannan ayyuka sannan kuma wannan garabasa da ta biyo baya zai zama ya more ta nan dai Allah sai ce innal ladina yatluna kitaballah lalle wanda suke karanta kalmata tala yatlu tana daukar ma'ana biyu ko dai tala ya karanta yatlu yana karantawa wattabu ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman kaga anan ma qara'ati shayatin to sannan tala yakan zo bi ma'ana tabi'a yatlu yatba'u ala yana cewa wal kamari idza talaha ay tabi'aha wato Allah yana rantsuwa da wata lokacin da ya biyo rana. To ashe kenan in ka ce talahu ya bi shi yatluhu yana bin sa kenan wannan gaba yatluna kitaballah za ta dauki ma'ana biyu ko dai suna karanta alqur'ani ko kuma suna bin alqur'ani sau da kafa. To malamai suna cewa duk lokacin da wata kalma a cikin qur'ani ko hadisi ta zo da ma'ana biyu ko sama da biyu kuma ya zama wannan ma'anoni ba sa warware juna to za a wato ainihin aiwatar da wannan ma'anoni akan wannan aya ko wannan hadisi in mun duba wannan ma'anonin guda biyu ba sa warware juna bal sai sun kankama ma sannan mutum zai samu waccan sifa din sai yana karanta littafin Allah shi yasa dan da Allah ke cewa alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bi yatlunahu haqqa tilawatihi suke karanta shi haƙiƙanin karanta shi ko kuma yatlunahu haqqa tilawatihi suke bin sa haƙiƙanin bin sa. To nan Allah ya ambaci wa'annan bayi su ne wanda suke karanta alqur'ani kuma suke bin qur'ani sau da kafa wannan zamu ce sifofi biyu ne a dunkule ga dai karantawar ga kuma biyayya sau da kafa sannan wa aqamus salata kuma suka tsayar da sallah tsayar da sallah kullum za ka samu shi Allah yake yaba a cikin alqur'ani haka nan a cikin hadisai saboda ita tsayar da sallah to shine abinda ake nema ba wai yin sallah mujarradata ba sannan wa anfaqu mimma razaqnahum kuma suka ciyar daga abinda muka azurta su wannan min ta iya zamowa bayaniya ta iya zamowa kuma tabayyiya idan muka ce min ce bayaniya to ana nufin zakka mimma razaqnahum daga sanannan abin nan wanda muka azurta su ma'ana daga suka bada sanannan abu da aka sani na zakka ko kuma ya zama cewa tabayyiya ce ma'ana wani abu da Allah ya azurta su anan sai mu ce ana nufin sadakan nafila to duk biyun za su shigo suna bada zakka daga abin da Allah ya azurta su sannan kuma suna yin sadakoki wanda suke na nafila suna yin wannan sirran wa alaniyatan a boye da kuma a bayyane malamai suna cewa ita sadaka ba kullun take zama a bar yabo idan an boye ta ba ba kullun take zamuwa a bar yabo idan an bayyana ta ba ana la'akari da zarfu zaman da kuma zarfu makan akwai lokacin da bayyana sadaka shine zai ta zamuwa alkhairi lokacin da zai zamo cewa an yi koyi da mutum lokacin da idan ka bayyana wannan sadaka mutane za su ga wannan abin da kai duk su taso su ma su irin wannan abun kun ga a lokacin da waɗansu talakawa wato abushe suka zo wajen manzo alaihi salatu wassalam ga sunan a talauce a kanjame a rame babu tufafin kirki babu abincin kirki saboda haka manzo alaihi salatu da ya kalle su kowa ya ga alamar damuwa a fuskar manzo alaihi salatu wassalam to sai wani daga cikin sahabi daga cikin sahabbai ya je dauko wani abu ko dai tufafi ko abinci sai ya kawo to ganin ya aikata wannan wani ma sai ya tashi shi ma sai ya kawo abin da Allah hore masa wani ma ya tashi ya kawo abin da Allah hore masa suka danga kawowa kafin ka ce menene wuri ya cika tsakanin abinci da tufafi manzo alaihi salatu wassalam sai fuskar sa ta yi haske fuskar sa ta danga kalli yake cewa duk mutumin da ya sunnanta wani kyakkyawan sunna a cikin musulunci to yana da lada shi tasa ta kankin kansa da kuma ladan wanda ya aiki da irin wannan abu ana yi koyi da shi to saboda haka kenan akwai lokacin da bayyana sadaka za ta fi zamowa alkhairi domin a yi koyi da mutum to sannan kuma akwai lokacin da in ya bayyana shi kuma za a yi fita daga zargi mutumin da ya zamo mai kuɗi ne ya zamo cewa ana sa ran za a ga ya fitar da zakka idan aka ji mutus ba a ganin yana fitar da zakka zai shiga cikin zargi a dunga zargi wani ko yana fitar da zakka ko mu taba ganin ya fitar da zakka ta kuɗi ba ba mu taba ganin ya fitar da zakka ta dabbobi ba a matsayin sa nan mai dabbobi ba mu taba ganin cewa ya fitar da zakka ba ta amfanin gona a matsayin sa na kasurgumin wanda yake noma da ya kamata a ce ya fitar da wannan zakka to saboda haka sai malamai suka ce ya danganta irin wannan halin ya kamata mutum ya bayyana wannan sadaka din ko dai dan ya fita daga cikin zargi ko kuma da ainihin ai koyi da shi to akwai lokacin da shi kuma koyi sadakar zai fi bayuwa zuwa ga ikhlasi na farko shi wanda aka ba ba ai masa terere ba wala Allah wani mutum ne wanda yake mai daraja to amma ya samu hali kansa a cikin wani hali na kakanika yi wanda ba ma zai so a ce ya zo ya tallata kansa ya nemi wannan taimako ba to ya zamo ka sirranta ka bashi wanda wani ma bai sani ba to wannan shine abin da aka fi so shi yasa Allah yake cewa in tubdu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum wa nukaffir ankum min sayyi'atikum ko yukaffiru ankum min sayyi'atikum Allah yake cewa idan kuka bayyana sadaka to ma dalla da ita sannan idan kuka boye ta kuka baiwa wanda suke mabukata to wannan abu ne na alkhairi abu ne wanda yake mai kyau a wajen ku kuma Allah zai kankare muku daga cikin munanan ayyukan ku kuma manzo alaihi salatu wassalam a cikin hadisi ya ambaci wani mutum ko kuma wani jinsi na mutane wanda Allah zai inuwance a ranar tashin alkiyama ran da babu wata inuwa sai wani inuwa ta Allah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunjibu yaminuhu da mutumin da ya bada wata sadaka ya boye ta ta yadda har hannunsa na hagu bai san abin da dama ta ciyar ba ba na saboda ikhlasi to saboda haka shi yasa Allah ya ce sirran wa alaniyatan ta iya zama wani lokaci a boye wani lokaci kuma a bayyane to wanda suka cika wannan sharuda yarjuna tijaratan lan tabur lalle babu shakka suna kaunar wani kasuwanci wanda babu faduwa a cikin sa babu tazgaro a cikin sa shine kasuwanci tattare da Allah duk wanda ya kasuwanci tattare da Allah wannan mutum ba zai fadi ba wannan mutum ba zai yi asara ba kullun zamu ga addinin musulunci yana kira zuwa ga abubuwa guda biyu kyautata alaka tsakanin bawa da mahallicin sa sannan kyautata alaka tsakanin bawa da sauran bayin Allah kun ganin cewa aqamus salata ko ko yatluna kitaban ba wa aqamus salata wannan kyautata alaka ne da mu'amala tsakanin bawa da mahallicin sa domin karanta alqur'ani ibada ce ake tsakanin mai yi da mahallicin sa sallah ma haka to sannan wa anfaqu min ma razaqnahum shi kuma wannan kyautata alaka ne tsakanin shi mai ciyarwa mai bayarwa tsakanin su da ainihin bayin Allah to dole ne addinin musulunci wato ya dora mu akan wannan inda kana so ka samu kyakkyawar rayuwa tsakaninka da mahallicinka tsakaninka da sauran bayin Allah sai ka zama wannan bangarorin guda biyu ma'ana kan wasu fukafukai ne na tsuntsu ya zama sai da su zai tashi gwargwadon samun mutum gwargwadon abinda Allah zai bashi ikon yayi to saboda haka Allah ce masu yin wannan lalle babu shakka suna kaunar wani kasuwanci tsakanin su da Allah saboda haka kuma babu tazgaro a cikin wannan saboda Allah zai cika musu da dakin su sai ma ya kara musu daga falalarsa ba wai iya abin da suka bayar shine iya abin da Allah zai ba su ba Allah yana nunninka abubuwa kamar yadda mun sha faɗa tun daga cewa za a nunka daya ta zama goma zuwa 700 zuwa ga ninkin ba ninkin da Allah kadai ya sani saboda Allah mai yawan gafara ne kuma mai yawan gode ma ayyukan bayi ne sima ne ce tilawatu kitabillahi nawaini karanta littafin Allah kala biyu ne tilawatun hukumiyatun wato karatu a wato shari'ance ko kuma ka ce tilawa ta fuskan hukunci wahiya tasdiqu akhbarihi shine gaskata laburran alqur'ani duk wani abin da qur'ani yazo da shi to mutum ya zama ya gaskata kenan ya bi alqur'ani sau da kafa shi yasa ma a ka'ida ta malaman wato asbabun nuzul da malaman usul suke cewa in mun kalli alqur'ani akwai umarni akwai hani akwai bada labari to shi umarni a iya soke shi a canza da wani shi ma hani a iya soke shi a canza da wani amma banda labari duk abin da ya zama labari ne cikin Qur'ani babu sokewa a cikin sa domin idan aka ce soke labari kenan kaman wato me za a ce ta Hausawa an yi amai Allah shi kaman karetawa kenan misali yanzu mutum yazo ya ce an yi kaza a wuri kaza a lokaci kaza yanzu labari ya bayar sai daga baya zai ce kai gaskiya nayi kuskure ko na faɗa muku ba daidai ba a yi kaza ba to anan ko dai dama da farko zuki ta malla yayi ko kuma yayi wahami ya zaci kaza kaza ne ya bada labari kuma aka sinsa to shi kuma Allah baya ko dai a cikin wannan la yadhillu rabbi wala yansa Allah subhanahu wataala baya batal lisabi Allah subhanahu wataala kuma baya yin mantuwa to saboda haka kenan duk abin da Qur'ani ya bada labari mutum ya ji cewa ya gamsu da wannan labari haka yake sannan wa tanfidu ahkamihi da kuma zartar da hukunce-hukuncen alqur'ani me ya zartar da hukuncin sa idan yace ayi ka aikata ka zartar da hukuncin qur'ani in yace a bari ka nisanta to nan ka zartar da wannan umarni da hukunci da alqur'ani shine ce bi fi'li awamirihi ta hanyar aikata umartansa waje tunabi na wahihi da kuma nisantan hana-hanansa sai ya ce wasa ya ci kalamu alaiha kuma bayani akan wannan ma'ana ta farko na cewa aka ce ya tuluhu suna bin su sau da kafa ko talauhu sun bi sau da kafa ya ce to bayani akan wannan wasa ya ci kalamu alaiha bayani akan wannan zai zo fi majalisin akhar akan wani majalisin wanda ba wannan ba insha Allah sai ce wannan usani nau'i na biyu daga cikin ma'anan karanta alqur'ani sai ce tilawatun lafziyatun karatu na lafazi wanda mutum zai furta ya karanta sai ce wahiyya qira'atuhu shine karanta alqur'ani mutun ya karanta da harshen sa ya karanta da bakin sa wa qad ja'atun nususul kathiratu nassoshi masu yawa sun zo fi fadliha a cikin falalan karanta alqur'ani yace imma fi jami'il qur'an ko dai nassoshi da suka zo a cikin bayanin daraja da falala ta karanta alqur'ani gabashi daya farkon sa ne tsakiyar sa ne karshen sa ne duka ne wani yanki daga cikin sa ne to akwai nassoshi da suka ambaci falalan karanta alqur'ani ba tare da kebance ko iyakance ko ayyana wani yanki na alqur'ani ba wa in ma fi suwarin ko kuma a'a bayanin falala da yazo na falalan waɗansu surori wanda hadisi ya kebance su da ambato cewa sura kaza ga falalanta ga fikonta aw ayatin muayyanatin muayyanatin minhu ko kuma waɗansu ayoyi sanannu kebantattu daga cikin alqur'ani ma'ana Allah ya ambaci wata aya a cikin qur'ani to sai manzo alaihi salam ya faɗi fikon ita wannan aya akan sauran ayoyi kenan falalan karanta alqur'ani ta zo a wannan matakai uku ko dai qur'ani ga baki ɗayan sa ko waɗansu surori daga cikin surorin sa ko wasu ayoyi daga cikin ayoyin sa to sai dai abinda malamai suke cewa mafi yawan hadisai da suka zo a bisa falalan surori mafi yawan su gaskiya hadisai ne dha'ifai akwai wanda zaka samu cewa ba su inganta ba wasu sun yi kokarin ambato waɗansu falaloli na surori domin tashjii in bambanta ba akwai wani Nuhu ibn Abi Maryam yana daga cikin mutane da sun rawaito fada'il naswar basu yawa sura kaza falalatta kaza sura kaza falalatta kaza malamai suka dinga mamakin ba a ji wannan hadisi ba sai daga wajensa aka tutsaye shi aka ce wanda kai wannan falaloli da kake ta faɗa wanda ya karanta sura kaza falala kaza wanda ya karanta sura kaza matsayi kaza ai na ka samu su sai ce gaskiya shi abin da ya sa yi wannan ya ga mutane sun yi rauni ne a wajen karatun Qur'ani to shi yasa ya ga cewa bari ya faɗi waɗansu bayanai masu romo wanda za su zaburar da mutane domin su karanta Qur'ani to wannan gaskiya ba daidai bane ba shi alqur'ani baya buƙatar sai a yi masa ƙarin gishiri shi alqur'ani baya buƙatar cewa sai an kirkiro wasu abubuwa sannan darajar sa ya zama wato ainihin ta tabbata duk wani abu mai daraja to wannan matsayin nasa kawai ya ishe shi wani sha'iri yana cewa alam tara anna sayfa yanqusu qadaruhu idza qila inna sayfa amza min al-asa yanzu kai baka ganin cewa takobi kimar sa tana ragewa ana dakushe matsayin sa in an zo ana ta ai takobi yafi sanda kaifi wace ce sanda idan ana magana takobi mana in ka zo kana cewa kai ai wannan takobi yafi sanda kaifi ka wulakanta wannan takobin ka ce masa mutunci domin ya kamata in zaka zuga takobi ka ce takobi ne ga yawo jini na wuce ma'ana idan yayi sara ko jini baya tabawa wannan shine ba a wajen sa ba wai a zo ana cewa ya fi sanda kaifi ba to saboda haka kenan duk wani abu mai daraja baya buƙatan karerai ko wata kuskurima ko wani shafa labarin shuni to saboda haka dai akwai surori wanda wato darajojin su ko kuma ka ce keɓancensu sun bayyana nasu insha Allah ta'ala za mu karanta wasu malam zai kawo su daga ciki misali irin suratul mulk tabarakal ladhi biyadihi al-mulk ya inganta hadisi cewa akwai wata sura daga cikin alqur'ani mai ayoyi 30 ta yi tsayin daka a wajen nema ceto ga mai karanta ta har sai da Allah ya kare shi daga azabar kabari malamai suka ce wannan hadisi ya nuna duk mutumin da yake karanta suratul tabara a duk dare ko a duk kullun to Allah zai kare shi daga musibar kabari daga azaba ta kabari to saboda haka dai akwai surori wanda fallarsu da bayanin romansu ya inganta to amma akwai kuma wanda zaka samu duk shafi fadi ne irin su surati yasin zaka ga cewa ana cewa li kulli shay'in qalb wa qalbul qur'an surati yasin duk komai yana da zuciya to amma zuciya alqur'ani shine surati yasin irin wannan hadisan duk ba su inganta ba yanzu dai ba mahallin tafsili bane akan su wannan na ambata shine domin buga misali to saboda haka malam yace fa fi sahihain ya zo a cikin bukhari da muslim أنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه. إذا سيدنا عثمان ابن عفان الله قال ما سيدا. إذا سين خليفة في منزوع عليه الصلاة والسلام خليفة وندي كأني في النوكو. سريك منزوع عليه الصلاة والسلام وندي أولياء أن سمعت حرب دابيو وند بعتب سام وند درجة دو وند أدم أبان كسار. أسيا أولياء أن النبي ريا حرب دابيو با. Sayyidina Uthman ibn Affan wanda mala'iku ma suna jin kunyar sa kuma shine abun buga misali a wajen yawan karatun alqur'ani da wala ka samu sahabi da ake kwatantawa ko sifantawa da yawan karatun qur'ani kamar Sayyidina Uthman ibn Affan Allah ya kara masa yadda to saboda haka Sayyidina Uthman ya rawaito wannan hadisi anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi kala yace khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu yace mafi alkhairin ku shine wanda ya koyi karatun alqur'ani kuma ya koyar da shi kalma ta khair ko shar asalin ta af'alu tafdhil khair asalin sa akhyar shar asalin sa ashar idan aka ce khairukum ma'ana akhyarukum mafi alkhairin ku man ta'allama alqur'ana wanda ya koyi alqur'ani anan malamai sun tattauna me ake nufi da ma'anan khairukum wannan ala itlaqihi ne ko ala taksisihi ko dai ka ce ala itlaqihi khairukum man ta'allama alqur'ana mafi alkhairin ku kakab dinku shine wanda ya koyi alqur'ani wa allamahu kuma ya koyar da shi ko kuma a'a ana nufin daga cikin masu koyan abubuwa a rayuwa duk wanda zai je ya koyo wani abu fiqhu ne zai koyo hadisi ne zai koyo lugha ce zai koyo to duk wani wanda zai koyo wani abu to mafi alkhairin masu koyo wani abu su koyar shine wanda ya koyo alqur'ani kuma ya koyar da shi anan kun ga sai aka ce man ta'allama alqur'ana ba a ce man qara alqur'ana ba sai aka ce wanda ya koyi alqur'ani wannan shike nuna mana ba a daukan alqur'ani haka kawai a cikin takaddu ba a koyan qur'ani a cikin mushaf duk basira ka duk kwakwalwar ka dole ne ka je ka rusuna a gaban malami ya koya maka shi yasa aka ce man ta'allama ta'allama ala wadani tafa'ala ma'ana mutum yayi wani hubbasa yayi wani kokari a wajen tabbatar da wannan muradi nasa inda akwai wanda zai karanta qur'ani da ka baya bukatar malami sai mutum shine manzo alaihi salatu wassalam yafi kowa kwakwalwa yafi kowa basira kuma da yaransu aka saukar amma duk da haka Allah ya ko malaika jibrilu ya koya masa Allah da kansa yake cewa allamahu shadidul quwa mai tsananin karfi shine malaika jibrilu shi ya koya manzo alaihi salatu wassalam alqur'ani to wannan ya nuna cewa kenan dole ne sai an koya manzo alaihi salam ya kasance saboda kwadayinsa na ayyukan alqur'ani idan malaika jibrilu yana masa wahayi sai dan malaika yana fada shi yana fada dan jin tsoron kada wani abu ya kubuce masa Allah sai ce la tuharrik bihi lisanaka litajalabi kada ka motsa harshenka dan kai gaggawa da alqur'ani inna alaina jam'ahu wa qur'ana mu mun daukan maka nauyin tara ba shi a cikin kirjinka da kuma samun damar karanta shi lokacin da kai niyya fa idza qara'nahu fattabi qur'ana idan mun karantar da kai shi ma'ana ta hanyar malaika jibrilu to ka bibi karatunsa ma'ana ka kasa kunne har sai kai karshe sannan kuma kai ka karanta to saboda haka kenan ashe dole sai an koya sahabban manzo alaihi salatu wassalam sune wanda ake saukar da wahayi da dumin sa a lokacin su babu wanda ya isu ya gamu su cewa to ni da tunda balarabe ne kuma lokacin ake saukar da shi lokacina ne ba sai na koya ba a'a sai da suka je suka koyi alqur'ani baka da baka a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah ma a wani hadisi yace duk wanda yake so ya koyi alqur'ani kamar yanzu ake sauke shi ma'ana da dumin sa ya koya a wajen Ubay ibn Ka'ab ya koya a wajen Zaid ibn Thabit ya koya a wajen Mu'adh ibn Jabal da Salim maula Abi Hudhayfa manzo Allah sai ke tsance waɗannan da ambato duk da cewa sauran ma sun iya to amma waɗannan su ne suka fice a wajen wannan a wani hadisin wanda yake so ya koyi alqur'ani sabon shi fil kamar yanzu ake sauke shi ya koya a wajen wato ainihin Ubay ibn Ka'ab shine ma kusan zaka ce shugaban muhaddatan alqur'ani to saboda haka dai wannan yana nuna cewa alqur'ani dole sai an koye shi wani yake cewa man kana kitabu ustadahu faqta'uhu akthar min sawabihi wanda din littafi ne zai zama malamin sa to kuskurewarsa tafi dacewarsa yawa wanda ni na tabbatar akwai kalmomi cikin qur'ani wanda duk iya larabcinka duk sanin dukkanka ba kai saka karanta su daidai ba sai malami ya koya maka wani malamin mu Sheikh Yusuf Shafi wanda ya koyar da mu muna jami'ar Islamiyya yake cewa akwai wani wanda ake nuna babban malami ne ko ka ce professor ma ta fannin sanin harshen larabci yazo zai karanta farkon suratul a'raf alif lam mim sad to shi bai san ya ake karanta ba malami ya faɗa masa ba sai ya karanta almas shi haka yake zato abinda ake nufi kenan alhali kuma alif lam mim sad haka ake so a karanta to akwai irin su ittilasi irin su ishmami irin su tashili duk irin wannan ba wani wanda zai ce ya iya larabci dai ya sai furta wannan in ba gaban malami wanda zai ainihin furta masa bai je yadda ake yi saboda haka dai alqur'ani dole sai an koye shi yace man ta'allama alqur'ana wanda ya koyi alqur'ani sannan ta'allama alqur'ana kada mu takaita shi a wajen lafazin wasu suna da wata gurguwar fahimta anan wani abin da yake dauka ta'allama alqur'ana kawai ka zo ka koyi mujarradin tilawa ba tare da abin da ya shafi fassara ba a'a ta'allama alqur'ana koyan lafazin qur'anin ya shigo koyan tafsirin sa da sanin ma'anarsa duk ya shigo domin ai manufofin alqur'ani shine a san shi a san ma'anarsa ya zama ainihin an aikata sannan kuma wa'allamahu ya koyar da shi kenan sai mutun ya taka wannan matakin guda biyu ya koyo sannan kuma ya zama ainihin ya koyar musamman a cikin wannan wata na azumi mai suna shaharul qur'an a imma irin su imamu malik imamu amr imamu shafi'i rahmatullahi ta'ala alaihim suna da majalis na ilimin muka da suke koyarwa daban-daban idan aka ce wata ramadani ya zo to sun dakatar da komai sai dai karanta alqur'ani da kuma ainihin koyar da alqur'ani to kun ga wannan wallahi ba karamar kalma ba ce tsadar wannan kalmar ba ta wasa ba ce na farko bakin da baya ƙarya ya faɗe da shi ne manzo alaihi salatu wassalam ya ce mafificinku wanda ya koyi alqur'ani ya koyar da shi na tabbatar da gwamnan gari ko sarkin gari zai ce ni mafi darajar mutane a wajena a jahata a ƙasata shine wanda ya kaza to kowa zai jinjina ma wannan mutum kuma ya so a ce yana da kusaci da wannan mutum to sai ya zama wannan bakin da baya ƙarya ya faɗi wannan khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu me yasa aka samu wannan khairiya domin alqur'ani zancen Allah ne kuma wa fadlu kalamillahi ala ghairihi ka fadlillahi ala sa'iri khalqihi fikon zancen Allah akan sauran zantuttuka to kaman fikon shi Allah ne akan halittunsa waye sai kiyasta tazara da fiko da yake tsakanin Allah mahalici da mu bayinsa hankali ba zai iya hararo wannan bambancin ba to haka nan zantar Allah yake da sauran zantuttuka to kaga ashe ko duk mutumin da ya zamo ya lizimci littafin Allah ta fuskan koyo da koyarwa ashe ba abin mamaki bane ba ya zama shi ne mafifici a cikin bayin Allah muna roƙo Allah ya samu a cikin su sai ya ce wa fi sahihain ya zo a cikin Bukhari da Muslim an Aishata radiyallahu anha daga ran Aisha Allah ya ƙara mata yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala tace manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace al-mahir bil qur'an gwani kwararre in mun dauki yaran mu na makarantar allo mu ce gangaram a wajen karatun al-qur'ani ma'as safaratil kiramil barara tare da to yana tare da jakadun Allah masu daraja kuma masu da'a ku duba wannan sifofi da aka jero as-safara jam'i ne na safir safir shine jakada shi kuma jakada abin da ake kira ambassador da turanci duk inda ambassador yake a wata ƙasa to kaman shine yake wakiltar shugaban ƙasarsa a wannan ƙasar duk abin da ya zarta a wannan ƙasar to kaman shugaban ƙasarsa ne ainihin ya zartar ma'ana kenan ambassador yana hawan kujerar shugaban ƙasarsa wanda ya turo shi wannan ƙasar to sai ake cewa al-mahir bil qur'an wanda yake kwararre gwani a wajen al-qur'ani dan uwa wannan al-mahir ba wai wani bangare guda ɗaya ake kalla ba kware wannan tana daukan ma'anoni na farko dai zai dauki ma'anan wanda ya haddace alqur'anin nan dan mutum ba zai zama gwanin alqur'ani ba kuma sai bai haddace qur'ani ba sannan zai zama kwararre a wajen iya furta karatun qur'anin nan ma'ana ya iya karanta qur'anin nan irin yadda ake so a yi a karanta alqur'anin nan sannan ka kara da cewa zai zama gwani a wajen sanin ma'anonin alqur'ani domin abin da yake faruwa shi alqur'ani bangarori biyu ne bangaren sanin yadda rubutun sa yake ka'idar rubuta shi da kuma ka'idar karanta shi so da dama za ga Allah ya hada biyun tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin kaga alkitab abun rubutawa alquran abin karantawa kenan yadda zaka kware a matsayin ka na alaramma a makarantar allo ka san kan me da canne alhamdulillah Allah ya mabayin sa wannan baiwa yanzu da za a ce duk qur'anin duniya an saka su a cikin teku sun lume babu su to Allah ya hore bayin da za su rubuta su da ka ba su duba komai ba kuma babu wata kalma ko wani harafi da za a rasa a ciki wannan baiwa ce kuma daraja ce saboda haka duk wani abu na alqur'ani sun kiyaye shi sun haddace shi sun fahimce shi za su iya rubuta shi da ka kuma in ka rubuto suka bibiya duk inda ka rage wani abu ko ka kara za su gyara to alhamdulillah za ka cewa bangaren iyayenmu da kakanninmu na makarantar allo sun tsare wannan janibin to akwai janibi na biyu wanda shi ma yana da muhimmanci in ma baka ci yadar wancan muhimmanci ba ka sai za su yi kai da kai shine iya karanta alqur'ani saboda shi alqur'ani za mu ga karanta shi daban rubuta shi daban a iya samu mutum ya rubuta qur'anai ma amma bai iya karanta alqur'ani ba za mu ga cewa shi alqur'ani an bambanta haruffansa a wajen rubutawa sinun daban fa'un daban sadun daban kamar yadda zalun daban ba'un daban zayun daban yadda ka gan su a bambance a rubuce to haka ma a karance suke da bambanci inda ana so duk sa ya zama sa duk sai ai sinin gaba daya inda so ake duk sa ya zama sa duk sai ai sadin gaba daya in so ake ya zama sa sai ai abin nan to mu mafi yawa zaka ga cewa kasancewa mu ajamawa ne mafi yawan munyi katun a wajen ajamawa sai ka samu duk sa sa ne duk za za ne wanda kuma wannan yakan canza ma'ana ta fuskar fassara to yadda ya zama an kware a rubutun ya kamata a kware a wajen karatu mu kuma yanzu abin da shafi matasa su kuma za ka cewa sun ci baya wancan janibi na kiyaye alqur'ani ta fuskar rubutun sa ka san ina ya kamata ai alu baki ina za ai aluja ina za ai taguje ina za ai taguri ina za ai kaza ina za ai kaza to wancan iyayen mu a tsandiya sun kiyaye wannan su kuma matasan mu yanzu wani za ka ga tilawa rangade diya karatu yanda ka san dan larabawa in yana yi amma da zaka ce ya rubuta maka sumuni daya ba zai iya rubuta maka shi daidai ba zaka samu ya raba hadaddu ya hada rababbu ya yi abubuwa da dukkan sunan sakamakon shi kuma ya kula da janibi daya to dan da idan kana so ka zama almahir sai kai kokari ka hada wannan bangarorin rubuta qur'ani karanta alqur'ani sanin sa ainihin tafuskan ma'anonin sa to saboda haka aka ce almahiru bil qur'an wanda ya zama kwararre gwani a wajen alqur'ani ma'asafara yana tare da jakadun Allah ko kai yanzu a ce abokin ambasadawa ne ko ka san ambasadawa ne abun alfahari ne a ce akalla yanzu ambasadas na kasan nan tamu kana mu'amala da mutum biyar duk wanda ka buga mu waya kai dai zai daga in ma baya nan ka kira shi da ya ga kiran ka zai biyo wani lokaci zai kira ka ba ku gaisa ai abun burga ne kina ba kana cikin taro da an bugo waya wallahi ambasadawa ne sai dai in ya ga kwana biyu mu gaisa ba da ba ya kan kira ne wato zaka da cewa ka ce ambasada da kai wato kamar shugaban kasa da bugo maka waya kenan kan yi kenan ka zama abokin shugaban kasashe to Allah sai yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce wanda ya zama kwarai a wajen alqur'ani yana tare da jakadun Allah to sannan kuma su ma jakadun alkiram masu daraja ma'ana kenan zaka iya cewa yanzu ko da ambassadors na kasashe yanzu misali kasar mu tana da jakadu a kasashe ba shakku cewa jakadan da yake ingila jakadan Najeriya a ingila ko jakadan Najeriya a Faransa ko jakadan Najeriya a America an fi ganin darajar sama da jakadan Najeriya misali a Chad ko a Niger matsayin su ba dai bane ba saboda girman kasashen da aka tura su to saboda haka annan sai aka ce alkiram su ma jakadojin wanda suke lamba ɗaya na kololuwa sannan albarara wanda suke masu da'a a wajen Allah ya ilahi wannan daraja da mace kama wallahi ba karamar daraja bace Allah ka azurta mu da cancanta irin wannan sai yace wallabi yaqra'ul qur'ana wanda kuma yake karanta alqur'ani wayatata'u fihi yake wa'in a cikin sa akwai wanda zai zamo bai gama fahimtar wato ainihin kalmomi ba a tsarin mu na karatun allo akwai babbanu akwai farfaru shine wato ainihin wasula sannan akwai tattashiya babbago a koya wa mutum alu ambaki waw zal ba alu baki dan lam hakuri min jayinu ara alif lam shin mai ruwa ya da musu hannu nu ara haka koya mutum wannan shine babbago farfaru sune wasula a ce alif da wasali sama shine a ba da wasali sama ita ce ba har zuwa karshe to sanan akwai tattashiya a koya maka yadda ake furta su a u zu bil lahi har ya zama mutum alifin ya iya da zai karanta shi da kansa to duk mutumin da ya zama ya gama wasula ba ta dadewa ba zai shiga tattashiya to zaka ji cewa bakinsa yana dan wahala sai ya dinga wa'in ya faɗi kalma ya maimaita ya faɗa ya maimaita ya faɗa ya maimaita kamin ta zo na bakin sa to shine ake cewa wallazi yaqra'ul qur'an wanda yake karanta alqur'ani wayatata'u fihi kuma yake wa'in yake ingina a cikin sa wa huwa alaihi shaqun wanda qur'ani yana yin wahala gare shi lahu ajrani Allahu akbar lada biyu gare shi wato shi alqur'ani abinda ake cewa na gidadi goma jikinki babu nayarwa shi wanda yake kwararre gangaram gwani ga wancan matsayin nasa to idan da an tsaya a nan wanda yake wahala da kari yake karantawa yanzu akwai wanda kafin ya karanta shafi daya gwani ya karanta wajen shafi biyar ko ma goma wani a cikin Allahsa kafin ya gama shekara biyu uku wani ya karanta wajen abin nan sura nawa to inda daraja ta tsaya akan kwararre shi dan koyo sai ce to mu ma kawai mun hakura an ban mu baya to ayu sa suna cewa in ba dan koyo ba da gani ya kare to shi ya sanya su ma dan koyon sai aka ba su wannan daraja wanda yake karanta alqur'ani yana shan wahala yana karantawa da kyar da kyar to shi kuma lada biyu malam yace wal ajrani wannan lada guda biyu da za a bashi yace ahaduhuma ta farko daga ciki al-tilawa ladan karanta littafin Allah da yake yi wasani lada ta biyu ala mashaqqatiha al-qari a bisa wahalar da shi mai karatun yake yi ma'ana duk da wannan wahalar ba ta kore shi ba akwai wanda zaka Allah ya taimake shi da naci da dagewa da kafiya a wajen koyo wani daga cikin abokanmu wanda muka yi karatu tare yake ce min ya ga wani mutum farkon karatu mutum ne mai me zaka yi cewa duhun kai mutum ne da kiki da Hausa yace wallahi kaumai ruwa za a faɗa masa kaumai ruwa yace kafin ya wuni yana cewa kaumai ruwa kaumai ruwa kaumai ruwa amma in gobe tai karshe ya manta sai an tuna masa amma bai ji cewa ba zai iya ba ya dage kuma da karshe Allah ya muda masa saboda haka abinda ake so ka zama da gaske kake daga baki har zuci wanda bai najahadu fina lanahdiyannahum subulana kuma Larabawa suka ce man lajja walajja walaja duk wanda ya dinga kwankwasa kofa ya dage to in yayi hakuri za a zo a bude masa ya shiga saboda haka kenan ashe wahalar karatun Qur'ani bai kamata ta kori mutum ba a wannan gaba nikan ce in mun kalli irin wannan mu kalli rayuwarmu to za mu ga beken kanmu da kanmu saboda rayuwa tana da muhimmanci a wajenmu saboda harkar abinci tana da matsayi a wajenmu zai wahala kaga wani dan adam da zai ce ya fara sana'a kaza ya ji ba riba da wahala ya barta kuma ya fara wata ita ma ya ji da wahala ya bari kuma ya yi ta uku da wahala to yanzu ya zubar ma kawai ya zauna ba wanda zaka samu haka in yaji wutsin bata ba ci bata fita to zai koma waccan in ita ma ya ji babu riba zai koma waccan kai wani sai ka samu ya hada sana'a biyu uku hudu a lokaci ɗaya yana yi komai ruwa komai rana da koshi da yunwa da farin ciki da kishiyarsa da wahala da hutu to wanda dai zaka samu yana wannan to me yasa irin wannan naci yadda muke a duniyar mu ba za mu yi ma'ainihin harkar ilimin addinin nan ba ga irin garabasa da falala da take cikin wannan ko ba komai shi daga cikin falala karatun alqur'ani babu asara wallahi ba za ka taɓa zauna karatun Qur'ani ka tashi a tutan babu ba ba zai taɓa yiwuwa ba ka zo ka zauna kana wa'in kana shan wahala wallahi lada ce ninkin ba ninki amma kawai ya zo ka kasa kayan kasuwa tun daga safiya har rana ta faɗi ba wanda ya ce cikanka ba wanda ya ce ma nawa saboda haka ba a saya ba yadda ka kasa ka taso kuma za ka ta'ana samu lada ba zaka ce ka samu lada ba bamu ce ka samu zunubi ba to amma dai abin da muke so mu ce neman duniya ka iya tagawa baka samu kuma baka da komai amma neman lahira ba za ka taba tagawa a ce ka tashi a tutan babu ba saboda kamalin sai yace wa fi sahihain ya zo kuma a cikin Bukhari da Muslim aidan kuma an abi Musa al-Ash'ari daga Abu Musa al-Ash'ari shine Abdullah ibn Qais radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زن الله سيرا لأمين تن الله سكار تبتع قليشي مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثال المؤمن وانديك كرنت القرآن مثل الأترجة كمان أترجاني وانا كلمة أترجة زامتي كمان وانا كتاسيني وانا بامدشي to amma malaman mu nasoro suna cewa kawai ka fassara uturja da duk wani dan itace da ya tara wannan sifofin misali mafi yawa a wasu soro sai a ce gawasa gawasa wanda suka san ya'yan bishiyoyi namu na jeji na gargajiya sun san gawasa abu ce wacce take mai kanshi kuma mai zaki yanzu idan aka kawo ga wasu aka zube anan kowa zai dinga jin kanshin ta to sai malamai suke cewa uturish duk wani abu mai kanshi mai dadi misali yanzu mu ce abarba abarba idan tana cikin wuri zaka dinga jin kanshin ta yana tashi kuma idan zaka dandana zaka ji zaki sannan mu dauki wani abu kamar akwai wani abu da suke ta melon wani abu ne kamar dan kankana na san mutumin da yake za irin kasuwar yan kaba kamar dan gwanda ne yana dan wani kurzuna haka to shi ma abu ne wanda yake in ka fasa shi zaka akwai aya a ciki kamar ayan gwanda ko na kankana kuma ya dai fi kama da gwanda idan an fasa shi to zaka ji kanshi gare shi kuma zaki gare shi to saboda haka anan sai hadisi ya kwatanta cewa mu'mini wanda yake karanta alkurani kaman uturja ne ba'ana ka ce kaman abarba ne kaman gawasa ne kaman duk wani dan itace wanda ya tara wannan sifa yace rihuha tayyibun wa ta'amuha tayyibun kanshin ta mai dadi dandanan ta mai dadi gawasa tana dauke da kanshi mai dadi idan mutum ya ci zai ji zaki haka nan ita ma abarba da duk wani dan itace da ya kama da wannan malamai annan suka ce ana nufin wannan kanshi ana kwatanta shi da karanta qur'ani da yake karanta qur'anin nan ya zama kamar wani kanshi ne yake tashi a jikin mu'mini shi kuma imanin sa shine wato kamar wannan dandana sai ce wa mathalul mu'mini alladhi la yaqra'u alquran misalin mu'mini shi kuma wanda bai karanta alqur'ani kama thalit tamra kaman wato ainihin dabino ne kaman ƴaƴan dabino ne kaman ƙwayar dabino ne domin an ce at-tamra ma'ana kaman ƙwayar dabino ne la riha laha wa ta'amuha hulwun shi dabino ba shi da kanshi amma idan ka dandana zaka ji zaki misali inda za a zo a aje bahun dabino a wurin nan da wahala ma ka ji kanshin sa tare da cewa idan ka dandana zaka ji zaki to anan kun ga imanin sa shine kaman wannan dandanan nasa mai zaki to amma kuma rashin karanta alqur'ani ya mai da shi baya ta fuskar shi kuma babu wani kanshi wato alifin tattare da shi ashe wannan yana nuna cewa karanta alqur'ani yana kara wa mai shi matsayi da ainihin armashi da daraja a wajen Allah subhanahu wataala to wannan hadisin duk da cewa malam bai karasa shi gaba ɗaya ba karshen hadisin yana cewa misalin munafiki shi kuma wanda yake karanta alqur'ani kaman daddoya ne daddoya zaka ji cewa tana da kanshi yanzu da an kawo ganyayen daddoya a wurin nan duk za a ji sun cika wannan abin da kanshi wurin amma kuma in ka tauna zaka cewa ba su ba dadi ma'ana karanta alqur'ani nan ya kansasa shi amma kuma fasikancin sa ya dusashe shi ya zama cewa ainihin bai da wannan dandano sai hadisin yace misalin munafiki shi kuma wanda baya karanta alqur'ani kaman gunan shanu gunan shanu wanda ya rayu a kauye ya santa yadda ka san kankana haka take amma ba ta kai girman kankana ba ana ce mata gunan shanu daci gare ta saboda ka in ka dandana ta daci kau sannan kuma gashi ba ta da kanshi ma'ana munafincin sa ya mai da shi dandanan sa mai daci ne rashin karanta alqur'ani a wajen sa kuma ya sa ba shi da wani kanshi to saboda haka shi wannan yana nuna matsayin karanta alqur'ani wato ainihin a wajen wanda suke karanta shi wa fi sahihi muslim ya zo a cikin sahihi muslim an abi umamata radiyallahu anhu daga abu umama الباهلي الله قال مسيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي من زن الله إيراد أمنت الله سقار تبتع قريش يتي اقرأوا القرآن وقرنت القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه دومين شيء القرآن زي زولان تاشن القيامة yana mai neman ceto ga ma'abotansa malamai suna cewa ceto da za'i gobe alkiyama kada kada ne akwai ceton alqur'ani akwai ceton annabawa akwai ceton mala'iku akwai ceton salihan bayi ceton annabawa kala kala ne annabawa za su yi ceto daban-daban akwai wanda annabawa za su ceta ya tantance a saka shi azaba amma ba za a saka shi a cikin wannan azaba ba akwai wanda kuma annabawa za su ceta yana cikin azaba a fitar da shi akwai wanda za su yi ceto a daga darajar sa da abin da ya kama da haka ma'ana an zana ceto wajen kala shida ba dai abin da muke magana kenan ba to amma shi ceton alqur'ani ba ma za a shigar da mutum wuta ba kwata-kwata ya zo a wani hadisi cewa shi alqur'ani shafi'un mushaffa wa mahilun musaddaq alqur'ani mai ceto ne da ake baiwa ceto mun karanta ina ji shekaran jiya cewa da azumi da alqur'ani za su yi ceto azumi sai ya Allah na hana shi cin abinci da rana alqur'ani sai ya Allah na hana shi bacci da dare ka ba mu ceton sa Allah sai ba da ceto to wannan hadisi yake cewa alqur'anu shafi'un mushaffa shi alqur'ani mai neman ceto ne kuma wanda ake ba ceto wa mahilun musaddaq kuma wanda yake suka ne a karbi sukar sa ma'ana wanda bai karanta alqur'ani qur'ani zai tashi ya soke shi gaban Allah yace ya Allah a duniya yayi watsi da ni ba ni bashi baya karanta ni kuma Allah zai karba wannan abin da ya fada dan mu kalla shi fa alqur'ani sifa sai ta Allah ba bawan Allah bane sifa sai ta Allah mala'iku bayin Allah ne annabawa bayin Allah ne amma shi alqur'ani sifa ce ta Allah yanzu baya halatta ka ce karin tsaye da mala'ika jibrilu baya halatta ka ce karin tsaye da kowane annabi saboda ba a rantsuwa da bayin Allah amma ya halatta ka ce na rantsuwa da alqur'ani da in ka ce karin tsaye da alqur'ani kaman ka ce na rantsuwa da Allah kenan saboda shi alqur'ani sifa ce ta Allah subhanahu wataala to shi ya sanya anan manzo Allah yake cewa ku karanta alqur'ani zai zo ranan tashin alkiyama yana mai neman ceto a wajen wanda suke karanta shi wani hadisi yake cewa in qara alqur'an fa innahu yati yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi taqdumuhu suratul baqara wa ali imran tuhajjan an sahibihima ku karanta alqur'ani zai zo neman ceto na ma'abotansa a wajen Allah ran tashi alkiyama da surar baqara da ali imran za su masa zagi kun ga wannan shi yasa sha'anin lahira kawai sai dai kai imani yanzu an ce da surar baqara da ali imran za su mu qur'ani ja gaba qur'ani kamar yadda muka sani rubutu ne da wata sifa za su zo Allah shi ya sani amma dai tunda manzo Allah ce za su zo mun gaskata za su kafa hujja gaban Allah na ma'abocinsu cewa mutumin kirki ne ya karanta mu yayi kaza yayi kaza Allah ka ba mu ceto kuma Allah subhanahu wataala zai bada ceton wannan bawa yan uwa wannan babi yana buƙatar tafsiri a wajen bayanai amma dai lokaci ba zai ba mu dama ba dole dai mu tsaya a wannan gabar a daidai wannan hadisi insha Allah ta'ala za mu tashi a hadisi na gaban Allah kai mu gobe abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure ga wanda mu da yanzu yan uwa abinda nake so na karasa da shi don Allah muna nasiha ga hukumomi wannan hali da talakawa suke ciki ya wajaba a kalle shi wannan lockdown da ake ciki na tabbatar da cewa babu wani mai mulki ko wani babban mai kuɗi da ya san bala'in da talakawa suke daddanawa a cikin wannan hali su duk abin da suke bukata yana nan tattare da su in ma babu za a kawo musu mun sani cewa da kyakkyawan manufa aka yi wannan ma'ana wannan annoba cewa tana yaduwa ne ta hanyar takwaɗe ɗaya ne shi yasa aka ce za a zaunar da mutane gida to amma lallai a kalli zaman gidan nan wallahi wani idan wannan cutar ba ta kashe shi ba yunwa za ta kashe shi bal za ta kashe shi ta ma kashe ƴaƴansa da wasu daga cikin matansa kowa ya riga ya sani cewa mu talakawa din nan utu yaumin ne hausa suna cewa wai ƙarye kirgi ta mai ce kawai abin da yake faruwa fita da mutum zai yi a wuni shine zai je samu wani abin da zai rayu a kai yanzu mu duba irin ƙasashen da suka zauna da talakawan irin ta goma shin da ake taimaka talakawan har gida saboda haka gwamnoni sun bada shawara wanda inajin sun aike ma shugaban kasa cewa a duba yuwar wajabta ma ɗan kasa sa takunkumi maimakon a kulle su a gidaje tunda ana ta mafi yawan cutar nan ana daukar ta ne ta hanci ta baki ake ganin sa takunkumin nan zai kawo saukin wannan abu to ni gaskiya ina bada shawara ya kamata gwamnatin tarayya ta karbi wannan shawaran ta gwamnoni a saki mutane su tafi neman abincin su in yi so a wajabta musu takunkumin wallahi halin da muke ciki su basu sani ba na farko yanzu zaka ga cewa lokaci muke na tsananin zafi kun babu lokacin da cututtuka suke tashi jikin dan adam irin lokacin da ake zafi duk wata karamar cuta ana zafi za ta taso babu da wadataccen wutar lantarki sannan in ma kana da generator da zaka kunna gidan mai a kulle ai ba ruwa mutum zai dauko ya zo ma generator tashi shi ba to wannan mai ikon da nan kenan ina ma ga wanda ba shi da generator gabaki daya saboda haka hukumomi su duba wannan domin Allah subhanahu wataala wallahi zai tambaye su ku duba hadisin da manzo alaihi salatu wassalam yake cewa wata mata ta shiga wuta saboda kyan wanda ta daure bata saki wannan kyan wata zai ta ci abinci ba bata kawo mata abinci ba malaman da suka fassara wannan hadisi suka ce saboda sakaci da ta yi bata daure wannan kyan wa domin ta azabtar da ita ba amma ta yi sakacin kin nemo mata abinci kuma bata sake ta ba kenan yanzu zaka ce duk talakan da yunwa ta kashe an yi sakaci an kulle shi a gida ba kawo masa abinci ba ba a bashi masa neman abinci ba to lallai mu sani cewa wallahi duk abin da mutum yayi Allah zai ce mai zai tambaye shi shi yasa manzo alaihi salam yace ya Allah duk wanda ya jibinci wani abu na shugabancin al'ummata ya saukaka musu to Allah ka saukaka masa wanda ya takura musu Allah ka takura masa wanda zai ga cewa yana cikin daula maya-maya gashi nan da motoci da matsara da abinci ya ga kaman Allah bai takura masa ba wallahi karshe yana cikin kangin Allah shine bai sani ba muna fata Allah subhanahu wataala yayi mana wannan damuwa Allah subhanahu wataala ya ba mu kyakkyawan yana Allah ka buɗa mana daga falalanka Allah ka yi mana wannan annoba musulmin da suka rasu Allah ka gafarta musu wanda kun ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka tsare mu da tsarewarka Allah ka yi mana kyakkyawan ƙarshe wassalamu alaikum